ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan majalisi shine majalisi na 113 a wannan yammaci na Laraba 15 ga watan Rajab hijira na da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 15 ga watan Janairu na shekara ta 2025 da uku haka ne 113 afwan 103 ne ba 113 darasi majalisi na 103 muna cikin babu salatin kusufi babin da yake magana kan sallar kusufi sallar kisbewa ta rana ko kuma ta wata wannan babi mun karanta hadisi na farko daga babi din zamu tashi kan hadisi na
والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يكوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها فصلوا ودعوا الله حتى ينكشف ما بكم
wannan hadisi shine hadisi na biyu a wannan babi na sallar kusufi hadisin an samo daga Abu Mas'ud al-Ansari wannan sahabi ya gabata ambatansa ya gabata wanda asalin sunansa Uqbah ibn Amr al-Ansari anan yace al-Badri ma'ana ya halarci yakin Badar yana cikin al-Ansar mutan Madina sannan kuma ya halarci yakin Badar Allah ya yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lallai rana da wata ayoyi ne guda biyu ayatani ayoyi guda biyu min ayatillah daga cikin ayoyin Allah Allah madaukakin sarki yana da ayoyi da yawa daga cikin su akwai rana da wata wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله تبتر من التشوى جاري دوني درانا دواتا سنة دقاتيكين آيوين الله سبحانه وتعالى صبو داك باء موسو سجدا باء بوتنس أي سجدا وعلى سبحانه وتعالى شيشي كأنسا to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani shi yake kara tabbatarwa cikin wannan hadisi cewa rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyi masu tarin yawa na ubangiji ayoyin ubangiji suna da yawa akwai ayoyin da ake karanta su akwai kuma ayoyi waɗanda ganin su ake halittu ne na ubangiji wanda ake karanta su sune ayoyin qur'ani wanda kuma halittu ne na ubangiji za a iya kallon su da ido sune kaman surana kaman wata kaman dare kaman wuni waɗannan suna daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wataala rana da wata ayoyi ne a karan kansu na ubangiji sannan kuma yadda suke gudana a sararin samaniya wannan ma duka alama ce dake nuna cewa su din ayoyi ne na ubangiji subhanahu wataala da kuma abin da ke faruwa gare su na a samu kispewa ga rana ko kuma a samu ga wata to dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi wannan hadisi ranan da aka samu kusufi na rana a wannan rana ɗansa ya rasu ɗansa Ibrahim Allah ya masa rasuwa to hikima ta ubangiji sai ya hukunta a wannan rana da dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai rana ta kisfi me wace hikima ce ta sa Allah ya hukunta kusufi na rana a ranar da dan ma'aiki ya rasu malamai suka ce dan Allah ya bata wata ɗabi'a al'ada da mushrikai suka kasance suna tafiya akai wacce take ɗabi'a ce ta jahiliya ɗabi'ar ita ce idan rana ta yi kusufi to ana alakanta kusufinta da rasuwan wani babba cikin waɗanda suke da faɗa a cikin al'umma wato ranar ita ma ta nuna alhininta ko kuma in wadayansu ya yi kusufi ko duka biyu to wannan yana da munasaba da rasuwan wani babba wanda yake mai faɗa a ciki ko kuma yana da munasaba da haihuwar wani cikin ɗayan manya masu mulki masu sarauta masu iko masu faɗa a ciki to don a ɓata wannan ɗabi'ar a rusa ta to shi ne ran da ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim ya rasu sai Allah ya hukunta aka samu kisfewar rana to kaga kisfewar ranan nan ya zo a lokacin da ya dace ta yadda waɗanda suke jahiliya da kuma wanda ma ba sa cikin jahiliya ɗin musulmai ne amma ba su san illar ko hikimar da ta sa Allah yake hukunta a samu kisfewar rana da wata ba kaga za a yi tsammani ai dan rasuwan ɗan annabi ne annabi kuma yana da girma a idan musulmai to saboda haka yanzu tunda ɗansa ya rasu ko kowa zai ji a jikinsa hatta ma wanda ba mutum ba zai nuna alamar alhini na rasuwan ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine da ya rasu ɗin ranar ta kisfe yahudawa tunda suna zaune a Madina sai suka ɗauka ai ba komai ya sa wannan rana ta yi wannan kusufi ba face rasuwan ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ba sa kiransa manzon Allah da ba saboda ba su yarda manzo ne na Allah ba sai suke ta yaya ta cewar ai ba komai ya sa wannan rana ta yi kusufi ba sai saboda rasuwan ɗan Muhammadu to kaga wannan zai ja hankalin musulmi tunda ba su san hikimar da ta sa Ubangiji ya yi wannan hukunci ba su ma sai su tafi da wannan fahimta ta Yahudawa tunda ahalul kitabi ma'abota littafi ne na attaura suna da'awar cewa suna bin littafin attaura kuma in ka duba za ka ga wasu daga cikin ibadu da suke yi da annabi ya zo ya yi amma ya saba musu misali kamar azumin ashura Yahudawa suna wannan azumin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga suna yi ya tambaye su suka faɗi dalilin da yasa suke wannan azumi saboda ranar ne Allah madaukakin sarki ya tsiratar da annabi Musa dai duba sai ga annabi ne dan uwansa tunda shi ma annabi ne annabi Musa ma annabi duk wani abu da ya shafi annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta da shi wannan yasa annabi ya azumci wannan wuri kaga yahuda sun kasance suna azumta annabi ya azumta kuma yayi niyan ya saba musu saboda kar ya kamancece niya da su to kaga wannan zai sa musulmai su gaskata cewar ai rasuwan dan annabi ne ya sanya wannan rana ta kisu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya dora mutane akan aqida wacce take ingantacciya ya nuna cewar ga hikima fa da ta sa ubangiji subhanahu wataala yake yin irin wannan hukunci din to sai ya rusa wancan maganganu na yahudawa da kuma dabi'u na jahiliya da suka kasance suna tafiya akai cewar idan ka ga rana ta yi kusufi ko wata to sun yi ne saboda rasuwar wani cikin ƴaƴan manya ko kuma wani wanda shi ma babban ne ko haihuwar wani cikin ƴaƴan sarakuna ko masu fada shine annabi sallallahu alaihi wasallama anan yake tabbatar da ingantacciyar aqida cewar inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah ay falallai rana da wata ayoyi ne guda biyu cikin tarin ayoyin Allah madaukakin sarki wanda Allah yana aiko su ko yana hukunta su yukhawifu bihima ibadahu dan ya tsoratar da bayinsa da su bayi sun shagala sun rafkana to Allah sai hukunta a samu kisfewa na rana ko kuma a samu kisfewa na wata saboda sa ankara su fadaka su komo kan tafarki na ubangiji idan sun kauce wa innahuma la yankhasifani limauti ahadin minan nas ai waɗannan halittu guda biyu na ubangiji ko ayoyi guda biyu na ubangiji rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwar wani cikin mutane sannan ba sa kisfewa saboda rayuwar wani limauti ahadin minan nas wala li hayati ba sa kisfewa saboda mutuwar wani cikin mutane ko kuma rayuwarsa kenan hikimar da ta sa Allah ke aiko su ko ke hukunta su hukunta faruwar su saboda ya tsoratar da bayinsa ya ankarar da bayinsa idan sun zamanto sun rafkana Allah ya zaburar da su ya sa su ankara su fadaka wannan ita ce hikima yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu to idan aka ga rana ta yi kusufi ko kuma wata ya yi kusufi me ya kamata bayi su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza ra'aytum minha shay'an in kun ga wani abu daga waɗannan ayoyi na Ubangiji ya auku na kisfewar rana ko kuma kisfewan wata ga abubuwan da za ku annabi sai ya lissafo mana abubuwa kamar haka na farko ya ce fasallu kuna ganin rana ta kisfe to kawai ku fada sallah ku shiga sallah wannan abu na farko kenan wadu'u kuma ku dage da addu'o'i addu'ar da bayi za su yi ta yi suna neman gafarar Ubangiji cikin addu'ar ta su saboda kar wannan kisfewa da ya faru ya zamanto fushi ne na Ubangiji zai saukar musu da hukubarsa domin Ubangiji yakan fusata da bayi a lokacin da zukatun bayi suka kekashe suka takarkare wajen saba masa zuciya zukatunsu a sake ba tararradi ba shakku balle to Ubangiji yakan fusata ga bayi masu ta'addanci kuma ya saukar musu da hukubarsa ya saukar musu da fushinsa to sai yayi kaman alatin dinsu ya danyi musu ishara gabanin fushin nasa ya sauka kenan kisfewar rana ko kisfewar wata ishara ce Ubangiji yake yi wa bayi cewar koyaushe zai iya saukar musu da hukubarsa haka annabi yake bayani a nan to saboda haka bayi su shiga taitayin su su koma ga Allah su ta sallah fatan Allah madaukakin sarki ya musu afuwa fatan Allah madaukakin sarki idan hukuba zai saukan musu ya kame hukubar ya tausaya musu to sai su ta addu'a suna neman gafararsa bisa abubuwa da suke aikatawa da kuma wanda suka aikata waɗanda suka ketare haddodinsa waɗanda suka ketare iyakokinsa su ta neman gafararsa suna neman afuwarsa sannan kuma su roƙa daga rahamarsa saboda shi mai rahama ne mai rahama ne wanda rahamar tasa ta mamaye kowa ta mamaye komai to idan ya saukar da rahamarsa gare su sai zamanto ya dauke fushinsa daga kansu ya dauke hukubarsa daga kansu to sai su roki Allah gafararsa kuma su roke shi rahamarsa idan ya gafarta musu kaga kenan yanzu hukuba da zai saukan musu sai zamanto ya dauke ta sannan su roke shi rahamarsa idan ya lullube su da rahamarsa sai zama sun tsira daga hukubarsa sannan kuma su roke shi ya yaye musu abinda ya sauka gare su na wannan kusufi na rana ko kuma kusufi na wata to wannan shine abinda ake so bayi su yi sallah su ta'addu'a addu'ar kuma ta kunshi abubuwa guda uku kamar yadda malamai suka bayyana neman gafarar ubangiji bisa ga ayyuka da bayi suka aikata sannan roƙon Allah madaukakin sarki rahamarsa da tausayinsa sannan kuma roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya yaye musu shi yasa yace hatta yankashi fa ma bikum har abin da ya sauka gare ku ya zama ya washe la kusufi na rana ko kuma kispewa na wata ai ta roƙon Allah ana neman gafara ana neman rahamarsa har ya zamanto wannan kispewa ya gushe ya washe ya kau sannan zuciya ta samu nishuwa to wannan dan uwa hadisi da muka karanta abu na farko da hadisin yake karantar da mu hadisin yana mana bayani kan girman ubangiji subhanahu wataala da kuma cikar ikonsa saboda yana da iko ya aikata komai a yadda yake so ta yadda yake so a duk inda yake so saboda duk karkashin ikonsa suke da mallakinsa to wannan yana nuna mana girmansa da kuma cikan ikonsa da kuma yadda yake da iko ya aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama cikin halittunsa shi yasa zai hukunta a samu kispewa na rana ko kuma a samu kispewa na wata abu na biyu da wannan hadisi yake dauke da shi za mu fahimta daga hadisin cewar faruwan kispewa na rana ko wata tsawatarwa ne daga gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da ayyuka da bayi suke aikatawa mun bayyana a baya farkon wannan babi cewar idan ka dubi al'ummun da suka gabace mu galibi abubuwan da suka yi ta aikatawa na ta'asa yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da hukubarsa ya halaka su to amma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewar abubuwan da al'ummun da suka gabace al'ummar suka aikata aka halakar da su wannan al'umma duk tana aikatawa a yanzu to amma ubangiji bai halakar da su ba sai dai ya musu ishara ko kuma ya dan musu wata yar hukuba haka kamar abin da ya faru mako guda a kasar America kusan an shafe kwanaki tara ana ta gobarar da ba a san sababin ta ba kuma ana ta kokarin kashe ta amma kaman ƙara huruta ta ake to wannan hukuba ce ta ubangiji da yake saukarwa bayinsa saboda ta'addancin su da kuma kauce ta farka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba da haka ba da duk an halakar da su tuntuni da yanzu ba sai dai kawai tarihin su kake annabi ya roki Allah subhanahu wataala al'ummarsa kar Allah ya halakar da su karab daya to kaga su kuma dole suna cikin al'ummarsa ko sun ki ko sun so al'ummarsa ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan aiko shi duk wani wanda yake numfashi a ban kasa yana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda Allah madaukakin sarki ya aiko shi ga al'ummar duniya gaba daya to kaga kenan ba yahudi ba nasari ba majuse me bautan saniya hindus kenan indiyawa duka suna karkashin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam masu bautan rana masu bautan wata masu bautan wuta duka suna karkashin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka yaro ta Allah subhanahu wataala wannan al'umma ta sa kariya halakar da su karaf daya kenan komin abin da suka aikata na fito da ubangiji annabi ya roka musu Allah Allah kariya halakar da su karaf daya Allah ya karbi wannan addu'a to shi yasa zaka ga suna ta fito na fito da ubangiji suna barna suna ta'asa natir na Allah wade amma kuma za su ci su sha su yi bacci su tashi wannan albarkacin addu'ar manzon Allah to amma wannan ba zai hana ta nan ko ta can Allah ya saukar musu da fushin sa dan mu'minai su kara samun yakini su kara samun nutsuwa da tabbas akan wannan addini nasu su kuma wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shari'a ya fahimci gaskiya ta wannan hukuma da ubangiji yakan saukar musu ta nan ko kuma ta can abu na uku da wannan hadisi yake karantar da mu wajibi ne akan bayi su zamanto suna tsoron fushin ubangiji subhanahu wataala wajibi ne akan bayi su zamanto suna tsoron azabar ubangiji subhanahu wataala shi yasa idan irin haka ya faru sai a shiga sallah ana ta roƙon Allah subhanahu wataala ya sanyawa wa bayi mafita sannan abu na hudu da wannan hadisi yake karantar da mu hadisi ya karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin rusa dabi'a da al'ada ta jahiliya wadda suke da awarcewar idan ka ga rana ko wata sun yi kusufi to wannan na faruwa ne sakamakon rasuwar wani babba mai fada aji mai mulki mai sarauta mai iko cikin mutane to annabi sai rusa wannan dabi'a da al'ada ta jahiliya da wannan hadisi da muka karanta duk da cewar wanda ake magana a kansa da ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ai kaga wannan kaman wata daukaka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma tare da haka annabi tunda ba wa kansa yake da awa ba baya kiran mutane zuwa ga kansa yana kiran mutane zuwa ga Allah ne wannan babbar izina ce ga malamai masu karantarwa malamai masu da'awa idan ka tashi ba kira mutane zaka yi zuwa ga kanka ba ka kira mutane zuwa ga Allah ita daukaka ta ubangiji ce subhanahu wataala karka nemi mutane su daukake ka ka nemi mutane su daukake ubangiji saboda ita daukaka ta ubangiji ce subhanahu wataala sannan karka kira mutane zuwa ga kanka ka kira mutane zuwa ga ubangiji kaga wannan ishara ce annabi yake cewa yana kiran mutane ne su bautawa ubangiji ba wai dan ya samu daukaka da matsayi ba a gurin mutane tunda yanzu wannan abin da suke kokarin yi ai daukaka ce ga annabi matsayi ne ga annabi a ce dan sa ya rasu kuma rana ta kirfe saboda rasuwar dan sa kaga wannan matsayi ne to annabi shi baya neman hakan a gurin mutane abin da yake nema gurin mutane su daukaki ubangiji subhanahu wataala wannan zai nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta yaki da abin da yayi karo da aqida wacce take ingantacciya kusan shekaru 13 ma da yayi a garin Makka ya kwashe yana kiran mutane zuwa ga tauhidin Allah kadaita Allah subhanahu wataala da bauta nuna wa mutane cewar Allah shi kadai ya kadaita cikin sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka shi kadai ya kadaita wajen halitta shi kadai ya kadaita wajen azurtawa shi kadai ya kadaita wajen rayarwa wajen kashewa wajen talautawa wajen jujjuya al'amura kawo dare kawo rana azurtawa duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau shekara 13 shi kawai yake kiran mutane zuwa gare shi wannan yake nuna mana muhimmancin wannan darasi na aqida ta tauhid sanin wane ne ubangiji menene hakokin ubangiji subhanahu wataala akan mutane fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta ita sallah da za a yi ta na kispewa na rana ko na wata ana yi ne idan an ga kispewan ido da ido ba wai nazari ya tabbatar cewa an samu kuzufi cikin dare ko za a samu cikin dare sai a yi shirin sallah ba a'a sai an gani ido da ido ta yaya muka fahimci haka daga hadisin saboda fadin annabi da yace fa idza ra'aytum minha shay'an kenan sai kun gani yanzu wani nazari ko kirdado ko hasashe baya sa a shiga sallar kusufi har sai in an ga kusufin ido da ido saboda annabi ya rataya sallar da ganin kusufi sawa'un na rana ko kuma na wata kaga kenan a wannan gabar nazari ko bincike ko hasashe ko kirdado ba zai yi amfani ba wajen sa mutane su shiga sallah ta kusufi har sai in sun ga kusufin ido da ido ya au fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin hadisin da muka karanta din nan zamu fahimci yadda annabi ya kwadaitar ayi gaggawan shiga sallah a yayin da aka ga irin wannan al'amari ya faru na kusufi na rana ko kuma kusufi na wata inda yace fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu sai yayi amfani da fa'u fasallu fa'u ta'qib inji malaman larabci wannan fa'un din sunan ta fa'u ta'qib fa'un din da take zuwa nan take kenan nan take ku shiga sallah kuna ganin kusufi nan take ku shiga sallah to wannan fa'un din suna kiranta fa'u ta'qib fa'u wacce take bibiya bibiya kuma nan take kenan ana ganin kisfewar rana abinda annabi ya kwadaitar ayi gaggawan shiga ko kisfewar wata nan da nan a shiga sallah kuma sallah ita ce mafi muhimmanci cikin abubuwan da za a yi akwai wasu abubuwa daban da annabi ya kwadaitar ayi wanda hadisin da zamu karanta bayan wannan hadisi sun ambata ba iya sallah bace amma ita tafi muhimmanci shi yasa ana ganin ta ya kamata a shige ta sauran abubuwa kuma sai su zo daga baya wanda duka suna da alaka da da'a wa ubangiji subhanahu wataala abu na bakwai da zamu dauka karkashin hadisin da annabi ya ce fa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum zamu fahimci ana tsawaita sallar ne har sai wannan kusufi ya yayi in bai yayi ba ai ta sallah kawai ba wai kawai a danyi sallah na minti 10 minti 20 ai sallama ba a'a ai ta sallah a tsawaita sallah har sai abin da ake gani na kusufi din ya yayi kenan ana so a tsawaita sallar kispewar rana ko kuma na wata kamar yadda ake so a tsawaita addu'o'i fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin hadisin tare da cewar dai ba a ambace shi ba kai tsaye cikin hadisin amma zamu gano fa'idar ne sakamakon dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi zamu fahimci cewar makiya musulunci dama suke jira don su batar da musulmai da sun samu yar dama sai su yi amfani da ita wajen batar da musulmi a ina muka fahimci wannan fa'idar shi yasa na ce kai tsaye ƙarara ba za mu gan shi cikin hadisin ba amma yana da alaka da sababin da yasa annabi ya faɗi hadisi yam su waye suka yi wannan maganan yahudawa yahudawa suka yi ta yayata cikin garin madina ai ba komai yasa ranar nan ta kispe ba sai saboda rasuwan dan muhammadu amma me yasa suke faɗin haka saboda muhammadin yana da kima a gunsu ba shi da kima gunsu suna da wata manufa boyayya shine su batar da musulmai saboda ai na farko shi ba su imani da shi ba na biyu kuma ba shi da kima muhammadu ma suke ce masa alhali musulmai kuma ba sa kiransa muhammadu sai dai su ce rasulallah ya rasulallah ko ya nabiyallah amma ba wanda yake kiran annabi da muhammadu cikin musulmai la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da yadda kuke kiran manzon Allah kar ku sanya zama daidai da yadda sashen kuke kiran sashen Isa tanimu sallau a akar annabi kuma saka kar ku ce Muhammadu shi yasa balaraben kauye idan yazo shi bai san haka ba sai ya ce Muhammadu gashi dai musulmi ne to amma annabi tunda ya san daga kauye yake zai masa uzuri wato tunda yana da karancin wayewa irin wanda yake rayuwa a birni to shi yasa aka ake mu daga yake daga musu kafa kuma ya musu uzuri to galibi yahudawa ƴan uwa sun yi ta'adi wa musulunci ta irin wannan hanyar babban ta'adi wanda har yanzu wannan ta'adin nasu bai gushe ba cikin al'umma musulmi yahudawa su suka kirkire aqidar zagin sahabbai da la'antar sahabbai dama sukan yi haka dan su badda musulmi daga kan turbarsu abdullahi ibn saba al-yahudi wannan shi ya kirkire aqidu na shi'a na tsine wa sahabbai da la'antar su da kafurta su da fito da bayanin cewar wannan addini namu da muke bauta wa ubangiji subhanahu wata'ala bai zama cikakken addini ba alqur'anin nan da muke karanta shi an goge biyu bisa uku sa wannan da muke karanta bai wuce daya bisa uku ba wannan duka makirci ne da kaidi na yahudawa suka shigar da shi cikin al'umma musulmi kuma aka samu wani sashe na musulmi suka fitini da su suka rudu da su sai suka batar da su a yau zaka ga mutum yana da'awar musulunci zai salloli guda biyar amma zai tsine wa sayyidina abubakar wannan makirci ne na yahudawa zai tsine wa sayyidina umar zai tsine wa sayyidina usman ya tsine wa ummuna aisha masoyiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda an tambayi manzon allah a duniya wa ya fi so ya ce aisha to amma zaka ga wanda zai sa gabansa gabas yayi sallah ba shi da abokin gaba kamar ta ya tsine wa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa Hafsa ya ma bayyana cewar sahabban annabi galibi sun yi ritta kuma irin mutum irin Abubakar nagartan da Abubakar yayi har kiyama ta tsaya ba za ta gushe ba Allah ya yarda da shi haka zalika Umar haka zalika Usman haka zalika in mun taho kan ummuna Aisha Allah ya yarda da ita Sayyidina Abubakar malamai suna cewa duk wanda ya daga Alkur'ani a yau ya karanta ko harafi ɗaya ka karanta a Alkur'ani yana da lada kuma har kiyama ta tsaya. Sayyidina Abubakar yana da lada, Sayyidina Umar yana da lada kuma duk an samu cikin al'umma musulmi masu tsine musu. To kaga wannan kaidi ne da makirci na Yahudawa. Sun badda wasu daga cikin musulmai kuma sun bi turbansu kuma har yanzu suna rayuwa a ban ƙasa kuma suna kiran kansu musulmai. Amma kuma suna bauta wa Allah da tsine wa Abubakar da tsine wa Umar da tsine wa Usman mutane wanda suke masu muhimmanci a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda aka burne su tare da manzon Allah ga kabarin manzon Allah ga na Abubakar ga na Umar to ƴan uwa ko da ma babu dalili na alqur'ani babu dalili na hadisi musulmi wanda yake da tataccen hankali yana gashin waɗannan mutanen banzan Allah zai bari a burne su tare da manzansa haga hankali ba zai taba yadda da wannan ba ko da ma an aje batun nassi na alqur'ani da nassi na hadisi ta yaya za a yi Allah subhanahu wata'ala mai kowa ne komai mabuwayi mai iko ba abin da zai faru sai da ganin damansa sai da ikonsa ya bari in Abubakar mutumin banza ne Umar mutumin banza ya bari a burne su tare da manzansa hasan a hankalci ba yadda za a yi haka bai kaga ba abin da zai haifar da irin wannan sai kaidi da makirci na Yahudawa ba ma waɗannan masu falala ba wanda suke kololuwa duk sahabban annabi aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ba a kausasa harshe wa ɗaya daga cikin su in ka ji an kausasa harshe wa ɗaya daga cikin su dama wanda ba musulmi bane to shi yasa su waɗanda ba musulmin ba dan su shigar da bala'i da fitina cikin musulmi suka zo da wannan gurɓatacciyar aqida ne suka sanya ta cikin musulmi kuma sai aka samu wasu adadi na musulmi suka runguma suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji amma kuma ta inda addinin musuluncin ya zo suna rusa shi saboda ta gurin sahabban annabi addinin musulunci Ibnu Abi Dauda a cikin littafin Sahihiyya yace wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wala taqta'anan tu'ibu wa tajrahu faqad naqata alwahyu almubin bi fadlihim wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu akai fa sannan daya daga cikin magabata yake cewa idza ra'aita ahadan yantaqisu wahidan min as-sahabati fa'lam annahu zindiqun yace wa qul khayra qawlin fi as-sahabati kullihim in ka tashi magana kan sahabbai ka fadi mafi alkhairin magana akan su gaba dayan su karka rage daya daga cikin karkar zame ɗaya daga cikin sahabban annabi dukkansu ka faɗi mafi alkhairin magana a kansu ul khaira qawlin fi sahabati kullihim yace wala taqta'anan tudibu wa tajrahu karka zama mai suka kana aibantawa kana suka karka zama haka musulmi na kwarai wannan ba ɗabi'ar sabaci in ka ga masu sukan sahabbai dama makiyansu kafirai mushrikai yahudawa nasara suke suka amma musulmi baya sukar yace faqad naqqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wahayi wanda yake bayyananne ma'ana al-qur'ani yayi furuci game da falalar su gurare daban-daban ba iyaka cikin al-qur'ani di inda kaji Allah yayi magana da mu'minai wanda za su fara shiga a matakin farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gone su ne za su shiga a matakin farko kafin wani ya shiga a mataki na wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ana magana ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan muka sanya ku al'umma wanda suke adilai sheda ce fa ubangiji ya musu cewa su adilai ne to kai kuma a yau sai ka zo kana sukan ɗaya daga cikin su ko galibin su alhali Allah ya musu sheda cewa su adilai ne Allah kuma ya bayyana cewa ya yarda da su kuma ya musu sheda cewar su ma sun yarda da shi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan Allah ya musu wannan sheda a karshe ce wa fil fathi ayun cikin suratul fathi akwai ayoyi ba daya ba bis sahabati tabda ga sahabbai take yau ba aya daya ba ba biyu cikin suratul fatih laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara lallai Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya su waye mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وأن تلك صفو فينا نصحب من ذن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مهم شيني أن هو تبس وأن دبا مسلمي با يكن يأمفاني داما وجم بطر وصدق تكيم مسلم كما يدى nabi'a ce ta yahudawa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi amfani da dama ta rasuwar dan annabi sallallahu alaihi wasallama Ibrahim da kuma yadda aka samu kisfewar rana sai suka yi amfani da wannan daman dan su bada wasu daga cikin musulmai to amma kuma annabi yana raye ba zai bari a batar da al'ummar sa ba matakar yana raye sai ma zai dawo da su kan turba yahuda sun yi kokarin zaman da kafafun su annabi sai yin kokari ya dawo da su kan turba yace inna shamsa wal qamara آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته النبي سي داود سو كنتربا يهودا سن سو سو كود سو دا كنتربا النبي سي داود سو تو اما با باير سو ان النبي با سو ددرا با سي دا حقن سو تا كوسا تا تيمو روا با تا دي تيمو روا با هر يوم tunda alhamdulillah kullun kara fahimtar sunna annabi ake aka haka su bata cimma ruwa ba duk da dai sun dauki wani adadi na musulmai sun fatar da su Allah ya tsaratar da mu daga kaidi wannan shine abu na karshe da zamu dauka daga wannan hadisi cewa makiya musulunci sukan yi amfani da dama dan fatar da musulmi musamman yahudawa dama makiran mutane kusan aban kasa ba a taba al'umma wacce sai kai al'ummar yahudawa kaidi da makirci a ban kasa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara sai da ya kwashi ayoyi kusan 100 yana ta magana akan su da hasarin su da illar su da taurin kansu da fandarewar su da yanda suka ta dauki ba dadi tsakanin su da annabin su annabi Musa alaihi salatu wassalam karanta mana
عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في ركعة الأخرى مثل ما فعل في ركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقد أبى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات
insha Allah da da ita tace khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana tayi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai wannan hadisai ne daban-daban ake ta kawo mana ko duk hadisi ɗaya ne kaga hadisin da ya gabaci wannan hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Uqbah ibn Amr shi ma an yi batun kisbewar rana ne to ga wannan hadisi da aka karanta mana shi yau na ummuna Aisha shi ma an yi batun kisbewar rana ne hadisin kuma na farko a babin shi ma an yi batun kisbewar rana ne to shin hadisi ne guda daya ko kuma waqi'a ce kwaya daya ranar so nawa ta kisbe ne kan zamanin manzo Allah so daya ne ta kisbe ko kuma ta kisbe da yawa tunda gashi yanzu haka mun karanta hadisai guda uku kowane hadisi kuma zaka ga ya bambanta da dan uwansa wajen bayani cewar an samu kusufi kuma kusufin na rana to shin wannan ranar kam so ɗaya ne ta kisbe zamanin annabi ko kuma ta kisbe so biyu ko sama da haka inda gashi mun samu hadisai daban-daban daga sahabbai daban-daban kuma duk suna bayani kan kusufi na rana na do akan abu daya ne kisbewa daya a yadda kake fahimtan hadisan guda biyu amma wancan hadisi na farko ba yine kamar wani kisbewa daban ne wata kila ko zai yi shi daban ne amma wannan na Abu Mas'ud da kuma na Aisha kuma kaman zahirin yana nuna abu daya ne na yeah wato wannan sai ya dauko nan wancan sai ya dauko can na'am aka shima na Aisha ne na hadisi na farko a wannan littafi na Umdatul Ahkam na Aisha na uku ma na Aisha na biyu ne na Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari wa alaikum assalam na'am da abu da fadan tashi zuwa da shi dalla dalla daki daki hadisi na farko ke wanda na Aisha bai faru ba kenan amma ka duba hadisi ka duba hadisin da kyau tace anna shamsa khasafat ala ahdi rasul na'am sai da ya faru ai annabi yasa bai kiran ya je ya kira as-salatu jami'a ko na'am shi kuma wannan na Abu Mas'ud shi din ba yana bayanin faruwar ta haka na Aisha duka suna bayanin faruwar ta to a wannan gabar kaman dai in na kula amma kai ban san me ra'ayin ka ba Mubarak kana da bayanin cewa husubin duka ɗaya ne suke magana ko kuma mabambanta tunda duk wanda ya magana da yana magana ta duka suna magana ne kan husubi ta to kai kana da ra'ayi sabanin wannan na'am du sun bayyana amma kai ma kana fahimtar dukkan sufi dai kenan dai a masallaci ba wanda yake da wani ra'ayi da yayi bambanta cewa ku sufi dai na'am wato dai kowane hadisi da abin da ya fito da shi amma dai kusufu ɗaya ne to malamai suna da ra'ayoyi guda biyu a wannan gabar idan za ku tuna a makon da ya gabata na bayyana cewar akwai riwayar Imam Muslim wacce ta bayyana wani wata siffa da banban da siffofin da muke karantawa cikin waɗannan hadisai na sallar kusufu galibi yanzu har hadisin nan da aka karanta mana na ummuna Aisha siffar sallar kusufin raka'o'i biyu ake tare da ruku'u hudu da sujjada to amma kuma a cikin sahihu Muslim akwai hadisi da yazo yake bayyana cewar hadisin Jabir dan Abdullahi da na ummuna Aisha cewar annabi yayi sallar kusufi raka'o'i biyu ruku'u shida sujjada hudu sannan yayi raka'o'i biyu ruku'u takwas sujjada hudu to waɗannan riwayoyi da muka karanta ko muka yi ishara a kansu mun ce Imam Muslim ya fidda su cikin sahihinsa to malamai da suka zo suka kalli hadisan nan sai suka rabu gida biyu gida na farko sai suka ce wannan yana nuna maka kenan kusufi ba sau ɗaya ba ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru sama da ɗaya suka ce dalili kuma yanda aka samu hadisan da suka zo suna bayani kan siffar sallar kusufi sun bambanta kuma da hadisai ne ingantattu wannan bangaren hadisan suna bayani kan raka'o'i biyu ruku'u hudu sujjada ta nan kuma raka'o'i biyu ruku'u shida sujjada kaga duka hadisai ne ingantattu suka ce to wannan yana nuna kusufin nan na rana ba su ɗaya ba ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka tafi da wannan fahimtar akwai babban malami na ƙasar Saudiya wanda ake kiransa Ibn Jibrin babban malami ne na ƙasar Saudiya wanda ya rasu shekara 13 baya na zauna gabansa na yi karatu mun sauke littattafai da yawa a gabansa kuma lokacin ma da ya rasu yana ya zauna ne a kasar a garin Riyadh to galibi muka je Riyadh mu yi wasu ƴan kwanaki ko satuttuka mu yi karatu a gurinsa masallacinsa wato mutum ne wanda ya tsufa amma za ka yi mamaki ce masa muke tsoho mai ran ƙarfi ya tsufa fa sosai in ka ji muryarsa ma tana rawa idan yana magana amma abin da zai baka mamaki idan ya fito ya zauna akan kujera bayan sallar asuba a lokacin da muke zuwa galibi ana sallar asuba irin karfe 4 to idan ya fito ya zauna akan kujerarsa a masallacinsa zai yi littafin musnad na Imam Ahmad yayi tadmuriya yayi asma'ullahil husna yayi aqidatu sahawiyya duka tun daga bayan asuba har karfe 8 asuban kuma ana yin ta karfe 5 6 7 8 awa hudu bai motsa ba mu kuma da muke zaune muna karatu gabansa muna ta gangan gashi mu yara ne shi kuma tsoho ya tsufa amma wallahi ko alamar gajiya ba za ka gani tare da shi ba zai zauna tun hudu yana karatu ba zai tashi daga kujerarsa ba sai karfe 8 can kuma bayan la'asar zai tafi ya je ya akwai wata daura da yake halatta a wani masallaci da ake kiransa Masjidu Ibn Taymiya irin wannan masallaci zai yi daura tsakanin la'asar da magariba mu kuma da muke masallacinsa zai dawo mana bayan magariba idan aka zo aka zauna sai ya yi awa kuma haka gobe haka jibis haka za a kwashe kusan makonni biyu ana yi to makusantansa suna cewa da dare kuma idan ya koma sai su ɗauka bacci zai saita da sallah tsoho ne fa tsoho tukum ya tsufa muryarsa za ka ji yana rawa amma za ka yi mamaki in ka gan shi ya fito gigir ɗinsa kuma zai zauna yana bayani yana sharhi yana haka da hannu yana in ya ɗau zafi yana zubo maganganu Ibn Jibrin sunansa kusan na ga mun yi karatu a gabansa na shekaru 2 shekara ta 3 mun je sai Allah ya masa rasuwa muna can aka aka yi janazar sa. To shi ya tafi akan cewar wannan kusufi na rana ba so daya faru ba zamanin manzo Allah. Yace saboda idan ka kalli hadisan zaka fahimci cewar ya auku ba so daya ba. To dai daga cikin manyan malaman hadisi na kasar Misra Ahmad Shakir wanda shine yayi tahqiqi na Musnad na Imam Ahmad da yazo kan mas'alar sai yace malamai sun kasu gida biyu. Wasu suna ga kusufi ya faru so daya. Wasu kuma suna ga ya faru sama da daya. Ya hakaito waɗanda suke ga ya faru sau daya. Yace a cikin akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shi yana ga kusufin nan sau daya ya faru. Akwai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yana ga kusufin nan sau daya ya faru. To akwai kuma wanda suke ga ya faru sama da daya. Nan ma ya hakaito wanda suke ga ya faru sama da daya. Zai ce to shi kuma matakin da ya dauka shine ya yi ta kokarin bibiyan rubuce-rubuce don ya cimma matsaya cewar sau nawa ne kan kusufin nan ya faru a zamanin manzo Allah bai samu ba. Ya ce to sai ya yi wata dabara, sai ya dinga bibiya bincike na nazari na ilimi na falaki shin a zamanin manzon Allah sau nawa kusufi ya faru duk bai cimma matsaya ba. Ma'ana bai tantance ba. To amma a cikin malamai na zamanin nan akwai wanda ya ce a binciken da ya yi na falaki ya gano cewar kusufi na rana ya faru sau tara a zamanin manzon Allah. Wannan ba wai nassi ba ne fa na hadisi ko kuma maganganu na malamai, a bincike ne na zamani. Bincike na zamani ya bankaɗo cewar kusufi na rana ya faru sau tara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to amma ba lallai bane ya zamanto faruwansa sau tara duka annabi ya yi sallar kusufi. Zai iya yiwuwa ɗaya daga cikinsu wanda bincike ya gano ya faru ne dab da rana za ta faɗi nan kuma ba lallai a gane ba saboda dama gari ya ɗan yi duhu. Sai zama ta faɗi kuma ta yi kusufi ma ba a san ta yi ba. Ɗayan kuma dab da fitowar rana ta yi shi ma dama gari da duhunsa ba lallai a gane ba. Yace to amma dai bai cimma matsaya kan cewar shin su ɗaya annabi ya yi sallar kusufi ko sama da ɗaya ba. Mun gane wannan bayani. Amma dai bincike na falai ya tabbatar cewa kusufi ya faru na rana sau tara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan shi kamma Ibn Jibrin cewa annabi da ya yi shekaru goma a garin Madina kuma a ce su ɗaya kusufi ya auku a zamaninsa alhali Allah na hukunta faruwa abu ma dan a karantar da bayi. Yace tunda aka samu hadisai ingantattu kuma suka nuna sallar kusufi mabambanta, wannan yana nuna ya faru sama da daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine bayanin da nayi wancan satin da yake. Wallahu ta'ala wannan hadisi na ummuna Aisha Allah ya dade fita, muna da sauran lokaci to ina ga ba za mu samu damar karanta shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. Saboda kurewan lokaci za mu tsaya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi ya zamanto sababin shigan mu aljanna Allah hada mu a gidan aljanna kamar yadda hada mu a wannan majalisi muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu duk wani wanda yake da bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa wanda yake da damuwa ubangiji ka yaye masa wanda yake da matsala ubangiji ka fidda shi cikin wannan matsala wanda ke fama da jinya ubangiji ka bashi lafiya ka sanya jinyar sa ta zamanto kafara gare shi ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka amintar da mu cikin wannan kasa Allah ka albarkaci wannan gari wannan jiha ta mu ubangiji ka albarkace ta wannan kasa ta mu ubangiji ka albarkace ta Ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi duk wani kalubale da ke tinkarar musulmai Ubangiji ka tunkudan musu da shi Ubangiji ka kade musu shi Ubangiji ka komar musu da shi ka sanya katangan karfe tsakanin su da duk wani barazana da ke fuskantar su na kokarin durkusar da su Ya Ubangiji ka agaza musulmi a duk inda yake Ya Ubangiji ka taimaki musulmi da musulunci ka kaskantar da kafiri da kafirci ya Allah ka daukaci musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirai da kafirci ka shiryar da shugabannin mu ka dora su kan turbar da ta dace ka sanya tausayin talakkawan su cikin zakatun su abubuwan da suka fi karfin mu ubangiji ka iyan mana ya ubangiji ka shiryar da mu da shiriyarka ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka albarkaci rayuwar zuriyar mu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم سبحانك اللهم